wannan ita ce Adventist World Radio gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu muryar bege don kowa.
Mai sauraro assalamu alaikum, barka da zuwa wata sabuwar shirinmu a yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya. Amar motso kusa da akwatin radio ya inda za a gaci yan uwa da abokan arziki su masu kasance cikin masu sauraro. Tare da kai a cikin shiri na yau, Pastor Ishaku Hamisu shine zai bishe mu a fili domin sujada. A cikin shiri kuma domin tashi, Pastor Ibrahim Mai Gadi yana shirye domin ka. Domin haka a marmatso kusa a kasance tare da mu. Pastor Audu yana tare da guzuri domin ka. Ishaya Zakariya ke maka maraba da zuwa shirin na yau.
Mai sauraro, za mu so mu yi tunani a kan mace mai tsarkin rai. Za mu so kafin mu yi ce kome karatunmu na cikin Misalai Sura 31 aya 10. Wake samun mace mai tsarkin rai? Gama ta mata ya fi gaban lu'ulu'ai. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji mai iko duka, yau magana da za mu ji, bari Ruhu mai tsarkinka ne ya yi magana da mu. Ka kosar da mu, ka yi mana koyarwa. Ka komo da zukatan mutane su saurare ka. Kada ka haɗa mu da mungu. Mun roki bishewa ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Har wa yau muna magana a kan tashi ne, yau kuma muna magana a kan mace mai tsaftan rai. Ubangiji yana so kowanne mai bi ya gina hali na tsaftan rai. A cikin tsohon littafi mai tsohon juyi, tsohon alkawali, Rebeka ta samu tagomashi a cikin Farawa Sura 24 aya 16 zuwa 25. Ruth Sura 2, Allah ya ce ma wacen nan ta tsaya ta gina hali irin na Allahntaka ta wurin rinjayen Ruhu mai tsarki. Rebeka da Ruth sun samu ginuwa na lokaci a tsohon alkawali, sun gina halayensu a cikin rayuwa na kwanakin da Allah ya ɗiba musu kamar masu bi. A cikin sabon alkawali, Galatiyawa Sura 5 aya 22 zuwa 23, ana karfafa dukan masu bi domin shawaran Bulus ya ce kowanne mai bi ya ba da ‘ya’ya kuwa na ruhaniya. Yayin da kana jira ko kina jiran dawowan Yesu Kristi na biyu, Allah yana so mu samu hali na Yesu Kristi. Yayin da kai ko ke kina jiran wanda za ki yi aure, yayin da kina jira ki gina hali irin na Yesu Kristi. Kafin ki auri sarki ko kuma yarima kamar budurwa, Allah yana shirya ki zama sarauniya. Kafin ki zama matan sarki, Allah yana shirya ki domin ki gina hali mai kyau. Allah yana so ki kasance da hali irin na sarauniya, kafin ki zama matan sarki. Kafin ka zama matan Yarima, Allah yana gyara ki kasance kamar sarauniya. Cikin litafin Esta sura 2 aya 18 mun samu kwatanci ita Esta ta auri sarki Ahasuerus. Kwai aure-aurayya da yawa wanda ba ni da lokaci da za ni tattauna da su, amma diya wanda ta auri wannan Yarima na kasar Ingila, watan Yarima Charles, wannan sai da ta samu lokaci ana gina ta kafin ta zama matan Yarima. Ai aure a gurguje wani lokaci ba shi da kyau. Allah yana so ya shirya halayen mace ta zama mace mai tsaftan rai. Sai ka kasance a cikin kwanaki na jira, kwanaki na shiri, Allah yakan so ya shirya mana halaye. Kamar limami, na san da wata yarinya ta yi aure da wurwuri. A aurenta ba a koya mata dahuwa ba, ba ta ma iya rike kuɗi ba. Kamar jariri ne an ɗebe ta sharaf, an je an kai gida, ba ta iya dahuwa ba. Iyaka su fita su je su ci abinci ne a hotel. A nan ƙasan arewa ɗin nan, ba zan faɗi garin ba, amma koyin shi ne, abin koyi shi ne, ba a samu an koya ma wannan yarinya koyesuwa a gida ba. Kwanaki da akan jira, ana so mace ta gina hali na tsaftan rai. Shi yasa Nasin ya ce wake samun mace mai tsaftan rai. Idan kana tashi ko kina tashi, Allah yana so ki duba tsaftan rai na saurayi ko na yarinya. Ka duba yana da tsaftan rai, ba gargar ka je ka kwaso abin da zai zo ya dame ka ba ne. Wannan tsaftan rai, wannan hali na Yesu Kristi, an ce ya fi lu'ulu'ai. Ana so Ubangiji ya gyara hali ne. Romawa sura 12 aya na 2 ya ce, kada mu hadu da duniya mu zama iri ɗaya, amma mu sabonta ta wurin sake halaye ne. Akwai halaye da mazaje, akwai halaye da ‘yan mata sun riga sun kwashe daga wajen iyayen, halayen kuwa ba shi da kyau. Kuma ba za ka sani ba shi da kyau ba sai ka gwada da na Yesu Kristi. Ya halin Yesu yake, ka duba Filibiyawa sura 2 aya 3 aya 4 aya 6 aya 7. Halin Yesu Kristi yana da kaskanci, baya son kai, yakan yi biyayyan ba har da zai kai ga mutuwa. Yau Allah yana so mu gina halaye, mu sake halaye ne, kamar jariri ne wanda ana sake mai kaya. In ba an sake ba, za ka gan gindinsa yakan rube har ya kawo wadansu ƙurarraje. So akan so mutum ya sake hali ne. Malam, tsaftan rai Allah yana so mu gyara shi. Zarafi ne kafin mu yi aure, Allah yana baka a gyara halaye. Ka bincika wanda za ka aure, ka duba hali. In ba haka ba, za ka kwaso ƙaya, za ka kwaso kaikayi, za ka kwaso yayi, za ka kwaso wutafa, za ki kwaso ababen da zai hana ki ma jin daɗin rayuwa. Matasa, Allah yana bishe mu. Za mu so kowa ya bar abin da yake yi, mu saurara. Ya Ubangiji, ka juyo zukatan matasa ya komo gare ka. Mu iyaye ba za mu iya sakewa ba, limamai ma ba za mu iya sakewa ba, amma kai Allah ne kakan iya ka juya zuciyan matasa. Yayin da suna tashi, ka zaɓan mana wanda ke da hali amma ba walƙiyan jiki ba. Mun dogara gare ka ne ta wurin sake mu, ta wurin zaɓe mana. Mun roki wannan ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
abokan wasa na suna ta ce mu neme ta ungwada kawai suka ce mu wawa ne yake jira sai yayi aure haka nan afka ba tunanin abin da zai biyo baya yau gashi nan ta haihu da gani har ita ba wanda ya shirya balle ai zancen aure ko shekaru na 15 amma gashi ina da da ba haka ne so ba
idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine awr/hausa mai sauraro sai mun gan sakonka
ina so in jage da wanda shirya mani
Barka da saduwa da kai a wannan fili na jin sakonar Ubangiji. Mun gode ma Allah domin ya barka da rai domin jin sako mai muhimmanci a rayuwanka. Sunana Pastor Hamisu Ishaku Garba. Ina doke da sako akan haikali kashi na daya. Haikali kashi na daya. Sa'ana nasin mu yana samuwa cikin mai zabura 78 aya 4. Mai zabura 78 aya 54 ya kawo su bakin iyaka na wuri mai sarki nasa zuwa dutse na wadanda hannu damansa ya saya muna cikin addu'a Allah ka taimake mu domin mu sake samun sako wanda zai taimake mu domin saduwa da kai mun roka domin Yesu shine mai ceton mu amen Haikali kashi na daya idan mun duba zamu gane cewa rayuwar jama'a ya zama rayuwa wanda ya tabaibaye da zunubi rayuwa wanda ya zama rayuwa wanda mugunta ta yi yawa littafin Ishaya sura 64 aya 4 Ishaya 64 aya 4 ya ce gama dukanmu mun zama kamar wanda shike mara safta dukan aikin adalcinmu kuma ya zama sai ka ce kazamtacciyar zani dukan mu muna bushewa kamar ganye zunubanmu kuma kamar iska sukan kawas da mu sai aya na 9 ya ce kada ka yi hasala mai zafi ya ubangiji kada ka tuna da muguntar har abada kuma ka duba kai gani muna rokonka mu duka mutanenka ne Ishaya cikin tunani na ganin rayuwar mutum yayi tambaya a aya na 12 wanda ya ce zaka hankura da wadannan abu ya ubangiji zaka yi shiru ka wahalshe mu da zafi kwarai shi yasa bayan fitowar yayan Isra'ila anan mun gane cewa ubangiji yayi magana da Musa cikin fitowa sura 25 aya 8 da cewa bari su yi mani mazamni mai sarki domin in zamna a cikin su. Bari su yi mini mazamni mai sarki domin in zamna a cikin su. Me yasa Allah na bukatar haikali? Me yasa ba zai yi ceto kawai ba sai da haikali? Hidima na haikali shine domin a tambatar mana da nufin Allah game da ceto. Mai Zabura 77 aya 13. Mai Zabura 77 aya 13 ya nuna mana da cewa hanyarka ya Allah tana cikin wuri mai sarki, wani Allah ke da girma kamar Allah. Dauda ya yi tambaya, hanyar Ubangiji tana wuri mai sarki, wani Allah ne ke da girma kamar Allah? Haikali a duniya na koya mana ceton Allah cikin misalai, cikin alamu. Yanda Allah ya magance damuwowin zunubi a cikin haikali, mun gane yanda aka raba mai zunubi da zunubi, kamar yanda Allah ya nufa a yi shi. An ga mana haikali ya kasu kashi uku: akwai farfajiya, inda ake kona hadaya, akwai wuri mai sarki, akwai wuri mafi sarki. A farfajiya an nuna mana akwai ababa wanda priest yakan rika aiki da su, waɗannan sun kunsa kamar: akwai tasa wanda priest yana sa ruwa a ciki domin kafin ya fara hidima na hadaya sai ya wanke hannunsa. Sa'ana akwai wuka wanda idan mai zunubi ya kawo dabba domin hadaya yakan yanka da wannan wuka. Sa'ana akwai bagaji inda ana kona hadaya. Sa'ana akwai kasko wanda ruwa yana na a kowane lokaci. So anan mun gane cewa hidiman priest a farfadiya ya kunshi hidima wanda yana mika hadaya ta konawa. A wannan bagadi akwai kahone guda hudu a kowane gefe. Sa'ana an nuna mana a wurin mai sarki akwai fitillu guda bakwai. Sa'ana waɗannan fitillu suna bada haske ga kowane lokaci da priest yana hidima. Sa'ana kusa da tukudi, wato labile na wanda ya tare wuri mai sarki da wuri mafi sarki, akwai bagadi na turare. Wannan bagadi na turare ana an nuna mana da cewa a wannan wuri na bagadi na turare priest yakan mika hadaya na turare sa'ilin da yana hidima a wuri mai sarki. Sa'ana a wuri mafi sarki akwai sanduki. Wannan sanduki ya kunshi dokoki goma wanda Allah ya rubuta da yasarsa bisa ga fitowa sura 31 aya 18 da kubawar shari'a sura 10 aya 1 da 2. A nan mun gane da cewa waɗannan dokoki Allah ya rubuta su da yasarsa. Sai an nuna mana a cikin wuri mafi sarkin a bisa bagadin akwai cherubin guda biyu, suna da fuka-fukai daina kallon sama daina kallon kasa. Sa'ana ga yanda hidima na haikalin ya kasance: idan priest ya yi zunubi har ya jawo ma jama'a alhaiki, ana an ga mana yakan kawo hadaya na dan bijimi. Wannan hadaya mara aibi priest yakan dibiya hannunsa a bisa wannan bagadi sai ya yi addu'a ya furta dukan zunubansa. Sa'ana ya yanka wannan dan bijimi. Sa'ana idan taron jama'a su yi zunubi sukan kawo hadaya na kuskurensu. Sa'ana da tibai na gari sukan mika hadayarsu, sukan furta dukan zunubai da jama'a sun yi a wannan tinkiya wanda jama'a sun yi laifi. Bayan sun furta dukan zunuban jama'a a bisa wannan tinkiya, sukan yanka wannan dan bijimi wanda an kawo domin hadayan kuskure na jama'a. Sa'ana kuma idan hakimi ya yi zunubi, an ga mana yakan kawo busuru namiji mara aibi domin ya bada hadaya na zunubin da ya yi. Sa'ana idan a cikin jama'a akwai talaka wanda ya yi zunubi, yakan kawo akuya ta mace mara aibi hadaya domin zunubansa. Ana an nuna mana cewa za ya dibiya hannunsa a bisa kan hadayar zunubi da ya kawo, ya yanka hadayar a wurin konanniyar hadaya. Priest kuma za ya diba jinin ya yafa da yasarsa ya sa a bisa kafone na wannan bagadi na kona hadaya. Dukan jinin da ya rage kuma sai ya zuba a bisa bagadin. Priest kuma zaya sosa ya sansa cikin jinin. Sai ya shiga wuri mai sarki ya yafa wannan jini so bakwai a labule wanda ya raba sakani wuri mai sarki da wuri mafi sarki. Kowace rana priest yaka rika yin wannan hidima. A wuri mafi sarki priest yakan shiga so daya a shekara, wato wannan shine hidima na ranar kafara bisa ga Leviticus sura 16 aya 5. Leviticus sura 16 aya 5 ya nuna mana da cewa priest yakan shiga wuri mafi sarki so daya a shekara domin hidima na kafara na zunubin yayan Isra'ila wanda sun rika yi a shekara, wanda wannan zunubi an rika sa shi a labule na wuri mai sarki. Leviticus sura 16 aya 5 ya nuna mana da cewa daga wurin jama'an yayan Isra'ila za ka karbi busuru guda 2 domin hadayar zunubi, rago guda kuma domin konanniyar hadaya. Priest a wannan lokaci yake yi hidima kamar haka. Busuru guda 2 idan mun karanta akan jefa kuriya a cikin waɗannan busurai guda 2, daya domin Ubangiji, daya domin Azazel. Wannan bijimi na Azazel an gaya mana bayan priest ya gama hidima na haikali da busuru wanda an mika domin Ubangiji, dayan busurun za a furta zunubin dukan jama'ar yayan Isra'ila, sa'ana za a hada shi da babbar mutum jarumi mai karfi, sa'ana ya kai wannan busuru cikin jeji inda babu kowa, inda babu wanda za ya zamna a wannan wuri, sai ya saki wannan busuru a cikin jeji. Mai sauraro, a rika wannan hidima na haikali kowanne lokaci, kowanne rana, kowanne shekara, safe da yamma, domin kwatancin hidima wanda Yesu Kristi za ya zo ya yi. Mai sauraro a wannan lokaci, ina so ka gane hidima a haikali kashi na daya ya kunshi hidima wanda Kristoci suka yi. Allah ya sa mu sake gane wannan shiri domin daukakar Yesu Kristi. Muna cikin addu'a, ka taimake mu da ganewa sa'ilin da za mu ci gaba da bin nufinka domin daukaka Yesu Kristi shine mai cetonmu. Amin.
Ka zama mai hangen nesa. Rayuwa ba za ta taba maka kyau ba idan ba ka kasance mai tunani na hangen nesa ba. Hangar nesa ko ba da idanunka kake hangen nesa ba, da tunaninka ne. Irin tunanin da kake da shi shine zai bayyana maka ko kuma shimfida maka irin rayuwar da ke gabanka. Idan ko kai tunani a can cikin birnin zuciyarka ga irin rayuwar da kake so ka kasance da ita nan gaba, to lalle kan zaka kai ga wannan gurin. Domin irin tunanin da mutum yake da shi a cikin zuciyarsa shi yake nuna masa abin da zai zama nan gaba. Idan ka yi tunanin cewa kai zaka zama babba jarumi nan gaba, ba da dadewa ba zaka ga cewa ka fara daukan mataki domin ka zama wannan jarumin. Bari in gayyace ka ka zo da ni, mu dan taka mu yi tafiya kaɗan. Bari ne maka wannan tambayar a cikin tafiyar mu. Ina kake ganin zaka je daga nan gurin da kake? A ganin ka me zaka zama a cikin rayuwarka? A ina kake so kai zaman ka na rayuwa? Waɗanne irin mutane ne kake ganin zaka yi tafiya ka kuma yi tarayya da su? Waɗanne irin abubuwa kake dorawa kanka da kake ganin za su hana ka yin nasara? Waɗanne irin mutane ne kake ganin za su zama gurbi a gare ka domin ka samu irin nasarorin da su suka samu? Ka tuna fa, duk nasarar da za ka yi a rayuwa sai ka same ta a cikin tunaninka. Idan ko zuciyarka ta baka cewa tafiyarka za ta kasance da nasara, ba da dadewa ba za ka ga cewa ka samu wannan nasarar. Ka yi kokarin ka ga cewa lokaci zuwa lokaci kana faɗa wa kanka cewa zan yi nasara a yau. Duk abinda na dora hannuna a kai zan yi nasara a kansa. Idan ko kai wa kanka wannan maganar zuciyarka kuma ta dauka, to hanya ce mafi karfi da za ta iya sa ka kai girma ka kuma yi nasara a rayuwarka. Bari kai tunani ka dubi kanka kamar wanda ya riga ya yi nasara. Kada ka gani cewa kana da kasawa. Duk abinda wani ya yi kai zaka iya yi. Kai tunanin irin abin da kake so ka zama nan gaba. Saboda haka, ka zama mai hangar gaba. Ka hangi gaba mai kyau a aikin da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a harkar kasuwanci da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a aikin gona da kake yi. Ka hangi gaba mai kyau a cikin aurenka ma, a cikin ƴaƴanka. Bari ka gani cewa nan da shekaru da dama masu zuwa zaka kasance a cikin rayuwa mai kyau da farin ciki. Ka rika furici da bakinka akan abu mai kyau game da aurenka, game da abokanka, game da ƙasarka. Saboda haka ka kasance mai hangan gaba, ka gani fiye da abin da wasu suke gani yanzu. Domin hangar gaba ba da idanu bane, amma da zuciya ne. Wannan shawarar ta zo ne daga bakin Malam Abu Dawaki.
Anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu rai da lafiya zamu ci gaba da wannan hidima. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga Pastor Audu, Pastor Ishaku Hamisu da kuma Pastor Ibrahim Mai Gadi da sun tallafa a cikin shiri na yau. Muna cewa mun gode. Ba zan manta da godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu ba, kai ma mai albarka ne. Ubangiji ya dada bishe ka cikin hidimominka. Ina godiya kuma zuwa ga sauran abokan aiki na kaman Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemci. Nene Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, masu albarka ne waɗanda da ke da kamilai cikin tafarki, waɗanda ke tafiya cikin shari'ar Ubangiji. Ubangiji ya sake sada mu gobe lafiya. A tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta. ¶¶